daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da radio amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi da fasaha, inda a yau ma 3 ga watan Satumba na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan taron bikin ranar Hausawa na Afrika. Ko menene makasudin taron?
Ko idan ka je zaka tarar akwai sarkin Hausawa, akwai Hausawa suna harkokin su da rayuwar su da al'adun su daidai da yanda Bahaushe yake a Kano. Mu san kanmu mu kuma daraja ta wannan harshe namu na gado.
Tafi da ƙarin bayani da ma kaɗan daga cikin watsan aliji ta da kuka saurara a wannan gutsarin. A satin da ya gabace ne aka gudanar da wannan taro na ranar Hausawa wanda ƙungiyar Hausawa ta Afirka suka gudanar.
Dan haka wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da ke Kano ya tattauna mana da masu ruwa da tsaki a wannan ƙungiyar.
Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku a Facebook. Sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Masu sauraro, bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota wato Facebook, inda muka ce me za ku fara koya wa yaran ku, Hausa ko Turanci? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Jama'a, amsar mu ta farko a yau ta na haɗin gwiwa ne daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, da Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, da Saratun Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Ado, ina so in san ko ka ƙara aure. To, inda suka ce yau da gobe, ai da garin wasu gwamma garin ku, don haka gaskiyar magana mu dai Hausa muka fi so mu koya mu koyar da yaran mu kafin duk wani yare, domin ko ba komai
kowa ya bar gida gida ya bar shi
gida zai bar shi haka ne.
So shi kuma Haruna Loki Baraduwa, Allah ya sa na faɗa daidai,
amin,
cewa yau da gobe ikon Allah haƙiƙanin gaskiya wannan tambaya ta ku tana da matukar amfani. To, ni dai a gaskiya Turanci zan fara koya musu, sakamakon ita Hausa yare ce wanda ko ta yaya za su koye ta.
Za da ke mera ayinki akan wannan batu, kina ganin Hausa ko ina ne za iya koyan shi?
To, ai ba maganan ko ina za iya koya, magana a koyar da Hausa yanda take, yanda ya dace,
yanda yake asalin shi, ba wai mace tana ce makanta
namiji ba,
kin gane
haka ne.
To, sai kuma amsar Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal, dalibi a Jami'ar Maiduguri, inda yace a gaskiya yana da kyau iyaye su rika koyawa ƴaƴansu magana da harshen uwa, domin koyawa yaro magana da harshen Turanci wato Ingilishi tamkar yin watsi ne da al'ada tun a matakin farko. Kin ga magana mai muhimmanci
gaskiya,
wato ana maganan Fulatanci, Barbanci, Bagi, Nufanci, Kambari, duka dai kowanne dai kowa, saboda kin gani ana misali nan kasar Amurka da muke, bakin fatan ƴan kasar nan suna akwai kishi da suke da shi din sun ga mutun ya zo da yaren shi,
da yaren shi,
irin nashi sutura, da irin nashi abinci
sosai sosai. To, shi kuma Usman Abdu Mani Buti a jihar Difa, daga jihar Jamhuriyar Nijar kenan, cewa yayi salam yau da gobe, haba ga naka, me zaka yi da kayan aro? Ai, koyan Hausa da farko ya fi tukunna, sannan sai ka nemi koyon turanci
haka yake to shi kuma Isa Lawan girgir cewa yayi salam yau da gobe a gaskiya turanci ya kamata yara na su koya domin ita ce harshen gwamnati domin ita ce harshen da gwamnati ke amfani da shi Hausa ko sa koya wajen abokan su to ai mallam Isa idan kai baka koya musu ba
sosai
su ma abokan iyansu ba su koya musu ba
ta ya za
to ne za su yi kenan tsakanin su
haka ne to sai amsar Prince Linus Emmanuel shi ce waye a gaskiya yau da gobe ni zan koya musu duka wato Hausa da Turanci a lokaci guda domin tun yaro na karami zai iya koyan yare fiye da guda hudu saboda haka duka Hausa da Turanci shi zai koya yaran sa kuma kin ga gaskiya ne shi yaro karami akwai likitan da ta taba ce min zaka iya wa yaro garami yare 10
haka ne
kuma in ya tashi buɗe baki
akwai bincike ku da yawa da suka nuna haka cewa zaka iya yaro yare tsakanin 7 zuwa 10 kuma dukan su za su koya kuma su kware sosai a cikin
shi sosai
to kila iyaye sai su samu masu taimaka musu da yara wanda suke harshe daban-daban to sai kuma amsar Alhaji Umar Forever Gashuwa inda shi kuma yace salam filin yau da gobe maganar gaskiya Hausa zan koya wa yaro na kafin turanci domin shine matakin farko ganin yadda yaran Hausa ya zama na 11 a jerin yarukan kasashen duniya to kinga ko anan sashen ko anan muryar Amurka zance sashen Hausa na cikin ɗaya daga cikin
manyan sashi
manyan sashi
a cikin gaba ɗaya
bare da gaske
yawa
ga BBC ga abin nan radio France duka dai
haka ne to sai amsar Arma Ya'u Husaini shi ce waye to a gaskiya duk al'umar da suka ci gaba to ta harshen su yana ɗaya daga cikin abin da yasa suka ci gaba misali kasar China Jamus Ingila Faransa da dai sauran su duk da harshen su suka ci gaba to ni ne zai hana bazan koya wa yara na harshen da aka haife ni da shi ba sai kawai in aro harshen wasu can saboda haka harshen Hausa shi zan fi koya wa yara na op harshen Hausa tashi lafiya
mutaita mun gode sai kuma Maitala Bala Harka tare da Nura Bala Harka da Aliyu Bala Harka duk a durume tu garki Abuja to su kuma suka ce salam filin yau da gobe ni dai a bangare na sai na fara koyawa yara na Hausa kafin turanci saboda Hausa shine yare na turanci kuwa ni neman abinci ne idan ya fita nema sa hadu a waje
to ya za a yi sa hadu da yaran turanci bai koya ba amma turancin
to ina ga yana ce to abin nan ne neman abinci ne wato na boko kenan ko koya kika gani
ina jin
to sai ku turo mana karin bayani
sai to sai amsar baban gida A Jingi inda yace a gaskiya ni kam zan fara koya musu harshen turanci saboda shi harshen turanci duk duniya idan ka je ana yi ku tashi lafiya
to zara kin karanto mana amsa ta karshe a yau mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu sauraro yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa a Kano Mahmud Ibrahim Kwari inda ya tuntubi ɗaya daga cikin waɗanda suka assasa wannan kungiyar Hausawan Afrika da ma fadin duniya
Barista suna
Madiha Abdullahi Mu'az Esquire
yawa gashi kina cikin waɗanda suka assasa wannan kungiya da ake ce mata kungiyar al'umar Hausawan Afrika ina wannan kungiya ta samo suna sannan me kuke so ku cimma da kuka kirkiro ta yi
to ita kungiya gashi ka fada mata yadda tayi ta samo suna al'umar Hausawan Afrika Hausawa suna fantsama a duniya a ko ina kuma kusan ko ina ma zaka ga in ba yaran Hausan bane to Hausawan sun je sun assasa yaran Hausan a gurin a kasashe da garuruwa da yawa ko idan ka je zaka tarar akwai sarkin Hausawa akwai Hausawa suna harkokin su da rayuwar su da al'adun su daidai da yanda Bahaushe yake a Kano saboda haka sai muka ga ya kamata a hada karfi da karfe mu san kanmu mu kuma darajta wannan harshe namu na gado saboda yana nema ya zama nema a cikin al'umma me nema zaka ga yaro ya ce wanda ni ne mace ce take cewa ni ne maimakon ta ce ni ce in za a ce yanda sai a ce yace idan aka tashi yaro sai a ce ya fita da credit ko distinction a cikin Hausar sa amma in ya rubuta maka kalma daidai ba zai iya rubuta ta dai ya sa abin nan hyphen ya sa dai ba saka ga Hausar akwai gyara mai yawan gaske a cikin ta bayan ta baki da ake fada so sai muka ga ya kamata mu yi wa kanmu fada mu shiga makarantar ta nutsu mu tsaya mu tallafi harshen nan namu mu za mu fara garin darajar sa mu girmama shi mu dabbaka shi kafin kowa ya bada da yayye mana haka sannan aka zo aka yi masa karan tsaye kowa ma da kare da doki sai ya shiga cikin yaren Hausa ko ya talla ko ya littafi ko kuma ya zo ya ce shi zai koyar da ita bayan bashi da waɗannan murafin bashi da murafin na harshen Hausa bashi da wannan tarakun da za su tallafi yaran ya sadar da sakon da ake fada irin na Hausan yanda ya dace
yanzu wannan kungiya ya zuwa yanzu wacce nasara aka cimma
eh to a gaskiya ni a gani na an cimma nasara saboda an kakkafa shugabanci a duk kasashe da ka sani amma ya wuce ma Afirka har ya wuce Afirka
kina nufin duk kasashen Afirka kuna da rasta
duk kasashen Afirka ana da rasta ko ma in ce maka duk kasashen duniya dan Amerika ba Afirka bace amma akwai sarkin Hausawa a Saudiya akwai sarkin Hausawa akwai shugaban wannan kungiya saboda haka kungiya ce da ta yadu ta bazu duk duniya saboda mutanen da suke da kishin yadda Hausan nan take nema ta zama nema a cikin al'umma
amma abubuwan da kika lissafa na zagwanyewar harshen Hausa yana da nasaba da watakila yadda ake koyar da ita yadda ake koyarwa ma musamman a makarantu yaya kike tunanin rassan nan naku za su yi tasiri wajen jan hankalin sha'anin koyo da koyar da harshen Hausa a makarantun wuraren da suke
kasashen da dan gari aka ci gari duk abin da kake so ka cimma nasara a kansa to ka hada da kungiya mai zaman kanta saboda tafi soja tafi dan sanda a gurin gwamnati sannan ita zagwanyewar Hausa ba lallan a makaranta bane ta zagwanye da wannan ya taimaka amma kaga yanzu ina yara suka san tatsuniya wa yake zama ya koya musu tatsuniya labaru na da na yanzu magana jari ce ai Hausa daga cikin gida daga cikin wannan al'umar ake samu ta duk wanda muka samu ba a cikin aji muka je muka samu ta ba gogwarmayar da al'umar da yadda ake nusar da mu a ce mana wannan ba mu sani ba mu ce wancan da haka muka tsinta ta zauna mana har ta shiga bakin mu kuma har ta tsaya a zuciyarmu muke kishin yaran mu da al'adar mu saboda haka wannan kungiya tana da daman maki iri iri da za ta yi amfani da su mun yi rubuce-rubuce na zuwa ziyarce-ziyarce gurare irin wannan ma'aikata da take da ruwa da tsaki wajen yin tallace-tallace ma'aikatar ilimi majalisa duk mun je irin wannan guraren mun yada manufarmu mun kuma faɗi matsalolinmu saboda daga nan ake gyaro yanayin abin manhaja da ake cewa Hausan ma za ta iya zama zaɓi Hausa ba za ta zama zaɓi ba tilas ce ya addini ba zai zama zabi ba ya kamata ya zama dole ba kamar yanzu da aka ce ya zama zabi ba in dai ka shiga hawa matakin karatu na biyu kana SS1 zaka yi sciences to sai dai ka zaba ko biology ko islamic studies idan kuma ka zabi islamic studies zaka yi MBBS baka da biology sunan ka zero ba mai baka admission saboda haka wajibinka ana gaya maka ne tilas ka ajiye addininka ka dauki biology ka hada da combination dinka na sciences domin ka je ka samu horewar karatun likita to duk irin waɗannan bai kamata su zama zabi ba ni nan sciences nayi amma ba a bani zabi tsakanin Hausa da IRS ba din nayi su kuma nayi physics nayi chemistry nayi biology ina nayi food and nutrition duk courses ne da aka ware su aka ce su ne na sciences to amma ya kuma taimake mu na kimiya to amma yanzu sai a ce an bada zabi to kuma har a Kano a ce ana irin wannan zabin ai ya zama kantafin ta yi yawa to
amma lokacin da su hukumomi na ilimi musamman suka bullo da wannan tsari kuna ina sannan kuma me kuka yi
shiga daki ake a kulle kofa sai dai ka waye gari ka ji an ce ga abu shi koda tsari aka kama idan bai shafe ka ba baka ma sanin da shi saboda haka ni ma yaro ne yazo zai register aka ce ai sai dai ya zaba tsakanin ƙarya da gaskiya nace ko da wa za a yi
kamar ya
eh ya zaba tsakanin wannan biology da kuma wancan islamic studies saboda zai yi sciences kuma dole sai ya zaba tsakanin wannan da wancan To sai muka ga gaskiya ta ko ina Hausa tana shan mahangurba ane mata karan tsaye an yi kan tafi da ita kuma a wajen fadarta ma da kalamanta duk fadi ake wa kalaman Hausa sai muka ga gaskiya mu ya kamata mu ci birgijin mu jajirce mu san darajar yaran mu mu mutunta kanmu mu mutunta yaran mu mu yi alfahari da asalin mu domin an ce shege shike manta mafari to shine abin da ya tunzura mu muka kirkiri wannan kungiya kuma Allah ya sa mata albarka ya sa ta yadu yau gashi har an zo ana bikin ranar Hausa ta duniya saboda shi dan Hausa Bature ne amma shi ya bambanta Hausa da sauran yare
wannan biki da kuke yi a yau misali a yau anan Kano ne ake bikin kai ko kuma akwai rassan ku da ake
a yanda dai abin ya kaya sauran rassa ma duk suna nan suna gabatar da irin wannan biki a yau sauran rassa ma suna nan suna gabatar da shi ba wai Kano ce kadai ake yi ba mu nan iya namu na Kano muke yi
baya ga tarika irin waɗannan iya kuna wani motsi da ya shafi watakila hulɗa da shugabannin makarantu ko kuma malaman makaranta da kuma sassan wurare da aka tabbatar suna da tasiri ga koyo ko koyar da harshe
kwarai da gaske muna yin tarurrukan ma da muke duk asabar sai da ta kama muna taro duk asabar duk sati sai mun hadu mun yi taro don mu bujiro da abubuwan da za su shiga cikin manhajar kungiyar nan kuma su tabbatar da manufofin mu akai sannan kuma duk satin duniya akwai inda muke zuwa muke kai ziyara irin ta ban girma domin mu faɗi manufofin mutum a baya yanzu mun riga mun wuce wannan gurin yaya za a yi a dora ginin daga inda aka tsaya shi isa yau aka motsa jam'iya aka zo aka yi wannan taro aka gayyaci al'umma kaga da bangaren sarakuna da manyan mutane da baka zato suna cikin wannan kungiya to idan aka yi wannan aka gama kuma sai mu bujiro da kuma yadda za a yi mu fuskanci kalubalen da yake cikin harshen Hausa da abin da ya janyo shi da yadda za a yi maganin sa
Niki aya ada gudana babu kamar ta wata tace ni ne ni kuma kai ta kamar ta ta Hausa wajen dure sunna ta ta guje Hausa ya ran ina yana ta duk abin ne mai a Hausa ma kin san duniya dukan ta tana bukatar na mu kare na mu dinga kishin na ya wata yarinya ba ta san yarinta
To madalla a gaida Alijita da wannan waka ta sa Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu koma ga Mahmud domin jin irin rawar da kafofin yaɗa labarai ke takawa wajen bunƙasa harshen Hausa.
Allah bai ya suna.
Sunana Ahmad Muhammad Kalam.
Gashi ana wannan taro za a iya cewa wata gabaci da ake so a farfado da kima da daraja da kuma wato al'adu na harshen Hausa. Kafofin labarai za a iya cewa suna ɗaya daga cikin cibiyoyi da suke bunƙasa harshen Hausa nan ko kuma su zama sanadin dakushewar sa ta hanyar rashin kiyaye ka'idodi da kuma wato abubuwan da ya kamata na al'adar harshen ya zuwa yanzu tunda koke-koke sun yi wa cewa harshen Hausan nan yana fuskantar kalubale a yanzu wacce rawa kake ganin kafofin labarai suna takawa wajen watakila kawar da waɗannan kalubale ko kuma izautar kalubalen
to masha Allah kafafan yaɗa labarai dai a duk duniya su ne dai kafa da kowace al'umma ko kuma kowace tarayya take bugin kirji da shi to musamman wannan kafafan yaɗa labarai karuwar su da aka samu a wannan zamanin za a iya cewa babban ci gaba ne ba ma a wato kasar Hausa ba ma a fadin duniya baki daya saboda idan aka yi la'akari da tun asali ma tun farko ma kasashen waje kafafan yaɗa labarai na waje suna bunƙasa suna sun ware sashi na amfani da harshen Hausa wajen yada labaransu, wajen amfani da yada manufofinsu. To mu kuma sai gashi aka zo muna da kafafen yada labaran Hausa ta mu ce, amma kuma muka yi watsi da ita. To alhamdulillahi karuwar ko kuma fitowa da kafafen yada labarai suka yi, yanzu aka ringa kafafa ƙara yawancin su, to ya ƙara bunƙasa harkar ta Hausa sosai dai. Amma kuma ba cin yabba kafar baya, tsarin da su kafafen yada labaran suke yi sai suka bi irin kamar tsari na karazibi, yadda Hausa ake amfani da Hausa a titi, a kowa da kowa yadda yake. To su ma haka kafafen yada labaran suke amfani da Hausar ba tare da an je an samu horo ba na amfani da kalmomi na tsantsar Hausar yadda ake da ita.
Baka ganin wannan yana da nasaba da watakila ma'aikatan, watakila da su kafofin nan na labarai suke dauka.
Eh, to ai shine dama, idan akwai horo ko da ba lalle ba wai sai ka je ka karanci harshen Hausa, a'a akwai zamanin da tsari da ake yi na in kana aikin, sannan kuma akwai tsari da ake yi na wata-wata ko kuma a ɗauki wani lokaci wanda za a ringa horar da ɗalibai ko da a sashe jami'o'i a je suna da sassa wanda za su ilmantar a ce yau ga sabbin kalmomi, yau ga. To idan ana irin wannan horon ana sanarwa, ana bincike, za a iya gano abubuwa da yawa wanda yake kuma ita Hausar ita ce ma tushen kowane abu.
Kaman mala amurkana cewa su kansu kafofin labarai ko shugabanninsu suna da rauni kenan ta fuskoki guda biyu. Misali akan ɗauki waɗanda dama ba su samu horo ba a harshen ko ba su goge ba a harshen, sannan abu na biyu kuma suna da rauni kenan wajen yi musu horo da za su gogar da su.
To bayan horon ma na farko dai menene manufar kafa ma kafafen yaɗa labarai shine ma ba tushen ma dukkan al'amarin. Yawanci kafafen yaɗa labarai da suka kafa sun kafa su ne domin kawai su cimma burinsu na a matsayin kasuwanci. To amma tsari irin wannan na Hausa a matsayin ta, idan aka yi la'akari da tsagwaron Hausa menene ake nufi da harshen Hausa a matsayin ta kuma a duniya, ai bai kamata a ce an kafa kafafen yaɗa labarai ba kuma a matsayin cewar a ɗauki ma'aikata don a samu musu aiki ko kuma a ci abinci shikenan. Ai kamata a yi kuma a bunƙasa harshen domin a nan gaba harshen wannan sai ya zama wani abin da ya zama abinda mutum baya zato da izinin Allah.
Kenan akwai wato buƙatar su shugabannin kafofin labarai da mamallakansu su ƙara ƙaimi kenan.
Ƙwarai kuwa abinda nake nufi kenan. Shugabannin kafofin yaɗa labarai duk komai da zaka yi dole dama kana yi ne don ka samu kuɗi. To amma idan kai shi yadda ya kamata, ai sai kaga kuma kuɗin ya samu ma da kai zishi zai zo wajen ka, ba kai zaka neme shi ba kudin. Don haka abinda ake nufi ka yi shi yadda ya kamata sai kuma ka samu abinda ya kake so ka samu. A ringa ɗaukan ma'aikata yadda ya dace kuma a inganta, a yi da zimma cewar za a horar da su kuma a yi shi abu yadda ya dace na bunƙasa harshen Hausa, amma bisa tsarin ilmantarwa, bisa tsarin yaɗa al'ada da kuma bisa tsarin cimma manufa na Hausa ta zamo abinda ya kamata ta zama.
Ta Aliji ta muke
gaskiya. To jama'a, kafin mu karkare shirin namu bari mu ji wasu hanyoyi kuma na bunƙasa harshen Hausa.
Sunana Aminu Ahmed Tudun Wada.
An yi magana akan kalubalen da harshe yake fuskanta da mutane daban-daban a matakai daban-daban. Kai yaya ne kake ganin cewa
ya kamata a farfado da kowa a cusa masa wannan harshe ya da cewa lalle harshen sa ne kuma bai kula da ta kamata baya ga irin waɗannan tarurruka
a duk wanda ya kai shekaru masu dan dama wanda yake karatun boko ya san an bude wurare na koyar da karatun Hausa na koyar da ɗabi'in Hausa a jami'o'i da ina ne amma a shekara 30 da ta wuce zuwa 40 da kamar Bayero University kamar CAS kamar School of Management kamar University of Sokoto duk suna yin makon Hausa idan shekara ta yi wanda ake kirawo Hausawa zunzurutu mawaka ana kiran shata ana kiran dan kwairo ana kiran barmana coge ana kiran uwaliya ana kiran sai ai sati guda kwana 7 kowane mawaki zai zo anan ne waɗanda suke karanta Hausa a jami'a suke daukan Hausa cikakkiya to abin da ya rage mata karfi daina wannan abin da aka yi
amma akwai magana kuma da ake cewa ku kanku iyaye irinka kun yi sakaci wajen sanar da ƴaƴanku muhimmancin wannan harshe domin ba ku koya musu
amma muna koya wa ƴaƴanmu Hausa a cikin gidajenmu dalilin mu anan gurin duk abin da zamu aiki yaranmu da Hausa zamu gaya masa ga yanda yake idan yazo mana da wani abu ma yana zaton Hausa ne zamu gaya masa cewa ba haka ake kiransa da Hausa ba ga yanda ake kiransa da Hausa da zasu da zamu sa a jami'o'i su dawo da wannan abin da wanda suke zuwa su karanci Hausa a jami'o'i
ka ji korafin da ake ba cewa galibin iyaye yanzu sun fi muhimmantar da ƴaƴansu koyi harshen nasara
a wannan kuma wanda suke ɗan boko kenan zunzurutu wanda kuma suke ba a cikin Hausawan ba kamar Hausawan mu waɗanda suke a wajen Kano wanda suke tafiya kamar kudancin Najeriya inda suke wanda turancin ne yafi yawa a can to shine waɗanda ba su yi musu amma mu da muke nan arewa sosai a cikin Hausar wani lokacin ma duk abin da ake yi ba ma magwada musu turanci ko wani abubuwa Hausan muke musu zunzurutu shi yasa abokan
mu cewa akwai baya ga irin waɗannan ƴan boko din akwai rukunin mutane da za a iya cewa ba su damu da ko yaron yayi magana da Hausa ta kirki ko bai ba
a mu muna kallon irin waɗannan mutanen waɗanda suke ganin yaro ko yayi Hausa ta kirki ko ba ta kirki ba waɗannan irin waɗanda mu Hausawa muke cinye yaransu ka san Bahaushe ya cinye yare da yawa a Najeriya wanda ko waɗansu gurare ka je zaka ji a yaren nasu ne amma ba sa iya magana da yarensu sai da Hausa to su ne suke mana wannan gurbatacciyar Hausar da kuma ta sa yanzu Hausawan namu su fito irin tallace-tallace da ake yi a gidan rediyo da sauransu ba ma Hausawan bane suke yin wannan tallace-tallacen ita ce zaka ji ana yin Hausa ana mata karan tsaye wacce a talla ko a billboard wanda ake talla na kan titi kaga an rubuta wata irin Hausa wacce kai Bahaushen ma sai ka kasa karanta sai ya kamata waɗanda suke yin waɗannan abin su tafi jami'o'i su koyo a nuna musu yanda Hausar take sosai kamar yanda mutum yake zuwa ya je ya tambaya da in da turanci yaya ake kiran kaza da turanci sannan ya turanci to haka ya kamata da Hausar mu Hausawa ƴaƴanmu su fito su yi irin wannan tallace-tallacen na Hausa in ma za mu bari a yi tallar na turancin mu bari wanda zai amma ya kamata a ce tallar da billboard da za a yi na Hausa ya kamata Bahaushen kirki ya kamata ya tsaya ya ba da wannan sanarwar
To masu sauraro a nan za mu dasa aya wannan satin. Insha Allahu amma wani sati za mu bude muku layi don ku kira ku ga mana menene ya fi birge ku a cikin al'adar Hausa da kuke so ku ga cewa kun koya wa yaranku. Kila ma a makarantu a ringa koyarwa. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown. The engineer mu ne Mr. Jonah Cummings. Tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa.
Zara Aminu Fage
ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya yau kiran kuma ta sa aikin mu ne kan ta barkin ci gaba kilas ne ku ya lishashe ci ai sharri ne ta lo kuma ta sa aikin mu ne mama dena
Yau da gobe shirin su DOA makamai